أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يكاوم يو أشرين دبقي دوات الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبودة دريه دودة أربعين دبيو كما يو شاد ليا دوات أكو ميلادية دبودة أشرين دليا أولا مجلسينا منواتا واتا a inda muke gabatar da darasi a cikin littafin Tazkiyatul Janan bi ikhtisari akhlaqi hamalatil Qur'an asalin littafin al-Imam al-Ajurri rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta 360 bayan hijira annabi sallallahu alayhi wa sallam idan ba a manta ba insha Allah ta'ala wannan zai zama majalisun mu na biyar a cikin jerin majalisai da muke na wannan littafi kuma kaman yadda aka saba wata wata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin hamalatul qur'ani ya sa mu cikin ahlul qur'ani ya sa mu cikin ahlullahi wa khassatu da izinin Allah za mu tashi albabur rabi' zikru akhlaqi ahlul qur'an duk wadancin shimfidu ne malan yayi a yau da izinin Allah za mu fara asalin gundarin littafin abinda malai ya rubuta littafin domin bayani kansa amma a ka'ida akan yi ma abu shimfida domin fahimtar da mai karatu da kuma ƙara masa shauki na karatun littafi to shi yasa sai ayi wasu shimfidu to malaye mana waɗannan shimfiɗu waɗanda suka kunshi babubbuka har guda uku kafin babubbuka guda uku kuma yayi wasu shimfiɗin wanda bai kira su da babi ba to yau insha Allah kaman yadda muka ce zamu shiga albabur rabi' zikru akhlaqi ahli alquran za a fara ambaton mana ɗabi'u da halaye da ta'adoji na ma'abuta alqur'ani a baya mun yi bayani suwaye ake ce musu ahlul qur'an suwa ake ce musu hamalatul qur'an saboda ka babu bukatar sai mun sake nanatawa mun san suwaye ahlul qur'an mal yace yambaghi liman allamahu allahul qur'ana ya kamata kamar yadda wasu malamai suke cewa suka ce in an ce yambaghi to yana fa'idantar da istihbabi ko kuma yana fa'idantar da sunnancin abu idan kuma aka ce yajibu to shine yake nuna wajibci to amma sukan yi amfani da shi kowanne in sun ce yambaghi akan fassara shi a matsayin yajibu to yambaghi liman allamahu allahul qur'ana ya kamata ko ya wajaba ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi alqur'ani ko ya sanar da shi duka ko ya sanar da shi wani bangare daga ciki wa faddalahu ala ghayrihi sannan kuma ya fifita shi akan wanda ba shi ba duk wanda Allah ta'ala ya bashi alqur'ani to Allah ya fifita shi akan wanda Allah bai bashi qur'anin ba fifiko ne wannan a fili wanda an fada mana hatta gawan makarancin alqur'ani ta fita wanda ba makarancin alqur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka yi yakin Uhud aka kashe masa sahabbai guda 70 ya kasance sai ya sa a haƙa musu manyan kaburbura akan sa mutum uku mutum hudu idan annabi sallama ya zo zai sa su a kabari to sai ya tambaya cewa wane ne ayyuhum kana akthar akhdhan lilqur'an waye cikin su yafi ruku da alqur'ani فإذا أشير له قدمه في اللحد إذا aka nuna ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka ce wane ne to sai manzon su mai ce to shi za a fara sawa a cikin kabari ashe hatta gawar makarancin alqur'ani ta fi gawar wanda ba makarancin alqur'ani ba to kun ga yi daidai da yace wa faddalahu ala ghairi kuma ya fifita shi akan wanda ba shi ba min man lam yuhammilhu kitabahu wanda Allah bai bashi littafin sa ba Allah bai dora masa ya haddace littafin sa ba ko bai san littafin Allah ba to wanda ya san littafin Allah ya fifita shi akan wancan ya fifita fifikun su kuma a fili yake wa ahabba an yakuna min ahli alquran sannan wannan da Allah ya bashi alquranin kuma yaga ya so ya zama cikin ma'abuta alquran wa ahabba an yakuna min ahli alquran ashe an yu'allimaka Allah alquran laysa dilalatan qati'atan ala annaka min ahli alquran ashe Allah ya sanar da mutum qur'ani to ba yana nuna cewa ko mutum ya zama cikin ahli alquran bane sai ya aiki ko mutun yaso an yakuna min ahli alquran yaso ya zama cikin ma'abuta alqurani wa ahli llahi wa khassatihi kuma mutun yaso shi wannan da Allah ya bashi qur'anin yaso ya zama cikin mutanen Allah wa khassatihi kuma ke bantattun bayin Allah wa mimman wa'adahu llahu min alfadl alazim kuma yaso ya zama cikin wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alqawari wanda ya kasance na falala mai girma mimma taqaddama dhikruna lahu wanda ya gabata duk mun ambaci waɗannan falalolin na makarancin alqur'ani wanda yake cikin mutanen Allah yake cikin kebantattun bayin Allah ta'ala to idan mutun yana son ya zama a cikin su wa mimman qala Allahu azza wa jalla kuma ya zama cikin waɗanda Allah ta'ala ya faɗa game da su cewa yatlunahu haqqa tilawatihi alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati wadanda muka basu littafin mu yatlunahu suna bibiya alqur'ana idan aka ce tala yatlu tilawa shine tabi'ahu yatba'uhu itba'an ku taba'an ku ittaba'uhu yattabi'uhu ittiba'an bibiya abu shine tala in aka ce tala to ana nufin ai ittaba'a yabi to yatlunahu suna bibiya alqur'ani to nan kalmar tilawa sai suka ce wasu suka ce mujarradul qira'a qira'a kenan karatun alqur'anin mujarradul tilawa mujarradul qira'a kawai karantawa amma an samu wani tafsiri suka ce kila fi tafsiri ya'maluna bihi haqqa amalihi suna aiki da alqur'anin gaskiya aiki da shi gaskiya aiki da shi shi yasa a cikin wani athari da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin kitabu al-i'tisam a cikin sahih al-Bukhari yake cewa a abin da ya shafi alqur'ani sai ce yambaghi an ya'khudha bilqur'ani wa yatafahhamahu wa ya'khudha bisunnati wa yata'allamaha alqur'ani sai ce an yatafahhamahu as-sunna sai ce an yata'allamaha al-imam al-kirmani a cikin al-kawakib ad-darari da yazo zai sharhin wannan hadisin sai ya ce dalilin da yasa a Qur'ani aka ce an yatafahhamahu li'anna al-asl fi al-muslimi an yata'allama al-Qur'ana awwala to wa ba'da at-ta'allumi ya'ti at-tafahhum shi abinda aka sani aka saba da shi shine duk musulmi yana tasowa ya koyi Qur'ani karatun sa to amma abinda ake nema bayan an koya sai aka ce an yatafahhamahu ya nemi fahimtar sa amma a wajen sunna sai aka ce wa an ya'khudha bisunnati wa yata'allamaha yi ruku da sunna ya koye ta domin ita ce take zuwa a matsayin nabiyu to kun ga nan yatlunahu haqqa tilawatihi a tafsiri da aka samu daga magabata sai suka ce ay ya'maluna bihi haqqa amalihi suna aiki da Qur'ani gaskiya aiki da shi bayan sun koya sun iya karanta shi to abin da ya rage musu to shine kuma aiki da shi, to shine Allah ya yabe su da shi. Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, sai suka ce ay ya'maluna bihi haqqa amalihi, suna aiki da alqur'anin gaskiya aiki da shi, sun maida alqur'anin ya zama musu madubin rayuwa, da shi suke aiki, da shi suke komai, da shi suke zuwa su aikata wani aiki, da shi suke barin abinda aka hana su. Duk wani abu da za su yi, kaman yadda sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu ake ruwaituwa da gare shi yake cewa, da a ce igiya ta za ta bata ko allura ta za ta bata a cikin duhu, yace da na same ta a cikin alqur'ani. Kaga sun dauki alqur'ani a matsayin wani kundi na neman sanin duk wani abu da suke bukata su inganta rayuwarsu da shi, kuma su samu rayuwa mai albarka a duniya, kuma zai zama rayuwar nan tasu ta dore, sun tafi sun samu alkhairin lahira. Mun gane? To shine tulunahu haqqa tilawati. Wasu sun fassara tulunahu haqqa tilawati ai yaqra'unahu haqqa qira'atihi, wasu kuma suka ce yatlunahu haqqa tilawati ai ya'maluna bihi haqqa 'amalihi. To anan tunda ana magana akan akhlaqu ahli alquran ne, sai al-Imam al-Ajuri ya zabi wannan fassara cewa yatlunahu haqqa tilawati ai ya'maluna bihi haqqa 'amalihi, domin ɗabi'u ana ganin su aikace ne. A wajen ya rubuta muku, ya sa muku ta'amaluna bihi, ya'maluna bihi ya'un, ya'maluna bihi haqqa 'amalihi, suna aiki da shi gaskiya aiki da gaske tuku. Shine ɗaya daga cikin tabi'ai ya shiga wajen nana Aisha radiyallahu anha, kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito, suka shiga shi da wani, kuma dukkanin su alarammomi ne. Sai ɗayan ya ce, dama ni abinda na zo ina son in yi tambaya ne akan akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam, ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai nana Aisha ce, awa ma qara'ta alqur'ana, kai ba alaramma bane? Ai, in ka karanta alqur'ani ka haddace shi, kai alaramma ne. Kana khuluquhu alqur'ana, dabi'unsa qur'ani ba wani abu ba. To kage kun ga shine fassarar ya'maluna bihi haqqa 'amalihi ayatlunahu haqqa tilawati, suna aiki da alqur'anin gaskiya aiki da shi a inda suka dauke shi suka sa shi a cikin dabi'unsu. Kaman yadda wani mai hikima Abdullahi ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi yake yaban al-Imam Malik, yake cewa wa ama wa al-Qur'anu min kulli hikmatin wa nitat lahu al-adabu fi al-lahmi wad-dam. Al-Imam Malik wa ama wa al-Qur'anu min kulli hikmatin, ya tsare ya kiyaye ya aiwatar da duk wani abu da al-Qur'ani ya tattara, min kulli hikmatin, na kowace hikima. Dama abinda ake ce ma hikima shine al'amalu bil ilmi kama yanbaghi, aiki da ilimi kaman yadda ya kamata, shine ake ce masa al-hikima. Shi yasa ita hikima ba a siffanta ta, ba a cewa hikima hasana ko hikima sayyi'a, a al-hikmatu dama ko da yaushe hasana ce, al'amalu bil ilmi kama yanbaghi, aiki da ilimi kaman yadda ya kamata ai aiki da shi, shine ake nufi da al-hikima. To sai yace wa ama wa alqur'anu min kulli hikmati, duk abinda alqur'ani ya tattaru na hikimomi, to al-Imam Malik ya tsare su ya aiwatar da su yi aiki da su. Wa niqat lahu al-adabu fi al-lahmi wad-dam, sannan aka nannada al-Imam Malik rahmatullahi alayhi da ladabi, ladabi ya zama masa jini, ya zama masa tsoka a jikinsa. وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم kuma yake sanya shiga cikin wadanda annabi sama ya fadi game da su, alladhi yaqra'u wa huwa mahirun bihi, wanda yake karatu, yaqra'u nan alqur'ana kenan an sani, wanda yake karatun alqur'ani, huwa mahirun bihi, alhali shi kwararre ne a cikin alqur'ani, kamar yadda suke cewa gwani, ai fassara gwani mahir kenan, da Hausa kai tsaye kenan mahir. مع السفرة الكرام البررة، to yana tare da waɗannan mala'iku waɗanda suka kasance matafiya jakaduna Allah ta'ala al-kirami kuma waɗanda suka kasance masu daraja al-bararati waɗanda suka kasance masu nagarta wanda Allah madaukaki yake ce Qur'ani a hannunsu yake bi aidi safaratin kiramin barara al-Qur'ani mai tsarki yana hannun wasu mala'iku waɗanda suke jakadu ne na Allah waɗanda suke masu daraja masu kima sannan kuma masu nagarta a wajen Allah subhanahu wata'ala wallazi yaqra'uhu wa huwa alayhi shaqqun lahu ajrani amma wanda yake karatun alqur'ani alqur'anin na masa wahala yana tatata yana koyansa to shi kuma falahu ajran yana da lada biyu ladan farko shine ladan da za a bashi na shan wahalar da yake lada na biyu kuma ladan karatun alqur'ani da juriya da yayi ci gaba da karatun sa ashe kenan wannan yana nuna mana kada mutun ya ji cewa ba zai iya karatun alqur'ani gudun matakin da yake a rayuwa ya zama ya diban makansa wani rabo ne yayi karatun alqur'ani gudun yadda Allah subhanahu wataala ya kaddara masa har zuwa lokacin da Allah madaukakin zaki zai karbi rayuwarsa abinda ake bukata ke wannan hadisin Bukhari da Muslim suka goyito shi to idan ya kasance yana son haka to fa yanbaghi lahu an yaj'ala alqur'ana rabi'an liqalbihi ya wajaba ya sanya alqur'ani ya zama masa rabi'an liqalbihi ya zama masa kaka ta zuciyarsa wace irin kaka da ake girbi a ciki duk da a wajen balarabe shi ar-rabi' akwai rabi'us sayfi akwai rabi'us shita amma a wajen shi bahaushe in yace rabi'u to kaka kenan kaka lokacin da aka gama girbi za a dawo a yi rayuwa mai kyau za a yi rayuwa mai dadi a lokacin da ba kauye ya noma yana jin ya tanaji rumbuna sun kai 100 to sai a yi ta abubuwa a wannan lokacin wanda ba tarbiyya sai a yi ta abubuwa na rashin tarbiyya wanda kuma yake tarbiyya sai ki ji ya biya maka ya biya ma matashi ya biya ma uwashi ya biya ma ubanshi duk za a tafi makka rabi'a kenan ar-rabi' shine lokacin da yafi kowane lokaci dadi a cikin mawasim da ake da su na shekara a mahanga qur'ani akwai musiman ne guda biyu akwai as-sayf akwai ash-shita ila fihim rihlatu ash-shita'i was-sayf amma a wajen larabawa su suna cewa guda uku ne akwai as-sayf akwai ash-shita'i sannan akwai al-kharif wasu kuma suka ware ar-rabi' a matsayin mai cin gashin kansa sai suka zama hudu kenan kowanne a shekara yana da wata uku as-sayf na da wata uku ash-shita'u na da wata uku al-kharif na da wata uku sannan ar-rabi' na da wata uku to amma dai qur'ani ya ce mana li ila fi quraishin ila fihim rihlatu ash-shita'i was-sayf so da kaje al-kharif da ar-rabi' dukkanin su suna fadawa ne cikin ko dai as-sayf lokacin bazara lokacin zafi ash-shita shi kuma lokacin sanyi lokacin hunturu to idan balarabe yace ar-rabi' lokacin da ake samun abinci isasshe dabbobi su ci dan adam ma ya ci ya koshi rayuwarsa take kyau to shine ake ce masa rabi' to ya kamata mutun ya sanya alqur'ani ya zama shine ya sanya alqur'ani ya zama rayuwarsa mafi dadi ya zama babu wani abin da yake masa dadi idan bai karatun alqur'ani ba shine ar-rabi' da kuma wannan an samu shi daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bayani akan cewa kamar da al-imam ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadin sa sannan wasu malamai sun ruwaito kamar al-imam at-tabarani a cikin addu'a da sanadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani musulmin da damuwa za ta dame shi ko bakin ciki sai wannan addu'a Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatik ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني إلا أذهب الله همه با مسلمين ده زي wannan addu'a yana cikin damuwa kowace irin damuwa ce yi wannan addu'a da niyya mai kyau kuma da gazgata Allah Allahumma inni abduk ya Allah ni bawanka ne wa ibn abdik kuma ni dan bawanka ne dan bawanka tun daga annabi Adam alaihi salam har babana wa ibn amatik sannan ni dan baiwarka ne baiwarka tun daga Hawwa har zuwa mamar mutum nasiyati bi yadik makwankwada kaina na hannunka idan Balarabi yace nasiyatuhu bi yadi to yana nufin kai a ƙarƙashin shi kashi sai yadda kaga dama kai shi shi yasa ko bawa ne idan mutum zai yanta bawan shi a da can to sai ya kama daidai nan din shi ya rike in ya rike shi sai ya ce to na sake ka atlaqtu sarahatak saboda ya nuna cewa lokacin da ya kama nan din nan nashi huwa dhalilun tahtahu cewa wannan bawan a ƙarƙashin shi yake shine can Allah ta'ala yake cewa ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim babu wata dabba wato wani abu wanda yake mai rai illa huwa akhidhun bi nasiyatiha face Allah madaukakin sarki shine yake rike da makwarkwada kan wannan halitta to kun ga shine wannan nasiyati bi yadik madin fi hukmuk hukuncin ka ya zartu a kaina duk abin da ka yanke a kaina ya zartu adlun fi qada'uk sannan hukuncin da ka yanke min adalci ne ba zalunci a ciki as'aluka bi kulli ismin huwa lak ina roƙonka ya Allah da dukkan sunan da kake da shi sammaita bihi nafsaka wanda ka kira kanka da shi aw anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi a cikin ɗaya daga cikin littafanka ko qur'ani ko at-tawratu ko az-zabur ko al-injil aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da wani bawa daga cikin bayinka aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak ko kuma ka keɓa kanka da shi kai kadai ka san wannan suna me zaka min kai tawassuli an taj'al al-qur'an al-'azim rabi'a qalbi ya Allah ka sanya al-qur'ani ya zama kaka ta zuciyata ya zama inda zan yi rayuwa mai dadi a cikin al-qur'ani wa nura sadri sannan ya Allah ka sanya al-qur'ani ya kasance shine hasken zuciyata wa jala'a huzni ku hazani sannan ya Allah madaukakin sarki ka sanya al-qur'ani ya zama sanadiyyar kwarenyewar damuwata da bakin ciki manzo sun yace illa adhaba Allahu anhu hammahu wa ja'ala lahu min dhikihi faraja Allah madaukakin sarki zai yaye masa damuwar sa in wani kunci yake ciki sai Allah madaukakin sarki ya sa masa yalwa daga wannan kunci kun ga wannan to shine ya sanya alqur'ani an yaj'ala alqur'ana rabi'an liqalbihi ya sanya alqur'ani ya kasance shine kaka ta zuciyarsa da zai rika rayuwa a ciki duk abin da zai yi to ya zama alqur'ani ne mahangar rayuwarsa to kun ji abu na farko kenan saboda haka mutumin da Allah ya bashi littafin Allah ya haddace izifi da ya haddace izifi biyu ya haddace izifi biyar ya haddace 10 ko ya haddace 20 ko ya haddace 30 ko ya haddace 40 ko ya haddace 50 ko ya haddace duka izifi 60 to ya wajaba a gare shi ya sanya alqur'anin nan ya zama shine madubin rayuwarsa duk abin da zai qur'ani ya ce in yi zan qur'ani ya hana ni to zan hanu ya'muru bihi ma khariba min qalbihi ya rika raya abinda ya rushe yana gina abinda ya rushe daga zuciyarsa zuciya tana rayuwa tana ginuwa kuma tana rushewa to alqur'ani shine yake gina ma mutum abinda ya ruguje a cikin zuciyarsa to ya rika wannan ya zama alqur'ani mai tsarki shine abinda yake gina zuciyarsa da shi ko ba abinda ake gina zuciya da shi in ba alqur'ani ba wa yata'addabu bi adabil qur'an sannan ya zama yana ruku da ladabban alqur'ani القرآن يدوان لدبيد أكينما القرآن يمغنى كنسا. آداب الاستئذان، آداب المعاشرة الزوجية، آداب المأكل والمشرب، لدبان شيد شا، لدبان زمن تكي ورا أوري، لدبان زيارة، لدبان زيارة. da aka bada umarni cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun ba annabi sama kai ake nufi shi kade ba kada mutun yaje gidan wani kawai ya rika mai iko ba ladabi bane wannan wane kana nan ko mutun ya dau waya ta iko yanzu wani sai ya maka miss call 30 wai dole sai ka dauka bai san halin da kake ciki ba hai lokacin da mutum ya yi miss call 1 2 to ya kamata ya gane cewa akwai lalurar da ta hana mutum ya dauki wannan waya ko ba ta hannun shi ko bai kusa da ita ko kila ya sa ta a silent ya manta to wannan bugawar da mutum zai ta yi ita ce za ta sa shikenan sai mutum ya ji alhali waya tashi tana cikin silent ta zama silent ni ba daidai ba to duk waɗannan ladabban alqur'ani ya karantar da mu to makarancin alqur'ani ana buƙatar ya zama yayin haka ladabban tafiya wala tamshi fil ardi maraha sannan kan mutun ya rika ihu waghdud min sautik duk waɗannan qur'ani yayi bayani kansu ko ga sunan mutun ya zama in ya karanta alqur'ani to ya zama yayi ruku da su waya takhallaqu bi akhlaqin sharifati sannan ya zama ya dabi'antu da dabi'u masu daraja ya zama dabi'un sa na masu daraja wata rana Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alai kamar yadda Imam Sa'alabi ya kawo a cikin littafin sa Al-Muru'a a gaban sa wani yace hammata fa ya fada yace hammata yace masa daga ka sa shi karkashin hammata ka sai yace a sai yace kul tahta yadik yace kakkace karkashin hammata ka ce karkashin hannunka sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz to kage yadda suke lafazin ladabin magana makarancin alqur'ani ba a tsammani yazo ko yana magana irin na yan garin kaba kaba duk abin da ya ga dama ya fito a bakin sa to zai fito ba abin da ya dame shi yi zagi a shari'a ya fadi kalmar da ya ga dama yabinu biha an sa'irin nas kun ji ka'ida ya zama ya bambanta da sauran mutane mimman la yaqra'ul qur'ana wanda ba su haddace alqur'ani ba ko ba su karanta alqur'ani abin da ake bukata ke yabinu ay yahtalif ya zama ya bambanta da waɗanda suka kasance su ba ahlul qur'an bane ba karanta qur'ani suke yi ba kun gani to abin da ake bukata kenan amma idan mutum ya zama ya karanta qur'anin amma qur'anin yayi na shi kuma yayi nan qur'ani yayi dama shi kuma yayi hagu qur'ani yayi gabas shi kuma yayi yamma dama kare ake yamma da shi ko bahaushe ya ce bai gane ba an yamma da kare to ina yake son a yi da shi dama gabas ai yamma ya kamata a yi da kare can amma gabas ba wajen kare bane to kun ga shine wannan so da haka wannan shimfida da yayi mababin kenan cewa makarancin alqur'ani ya samu dabi'unsa a cikin alqur'ani mai girma kaman yadda Nana Aisha radiyallahu anha ce kana khuluquhu alqur'ana dabi'un annabi sama ga baki daya alqur'ani dabi'unsa alqur'ani shine har wasu malami suke siffanta sahabban manzo Allah sallama suke cewa qur'anan yamshi fil ard kana sahabatu qur'anan yamshi fil ard sahabbai sun kasance qur'ani ne yake tafiya a ban kasa ko kuma abin da suke cewa kanat hayatuhum tafsiran tatbiqiyyan lilqur'an sahabban annabi sama almajiran annabi sallama shi yasa al-imam al-qarafi yake fadi a cikin littafin sa al-furuq yake cewa wani daga cikin malaman usuli yana cewa law lam yakul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun illa ashabuhu lakafawu fi ithbati nubuwati da a ce manzo Allah sama Allah bai bashi kowace mu'jiza ba ma sai sahabban sa to da sahabban sa sun isa su tabbatar da cewa shi annabin Allah mutanen da a baya a kalli dabi'un wasu daga cikin su to amma a cikin shekaru 23 annabi sallallahu alaihi wasallam jibe da ya canza dabi'un su suka dawo kaman mala'iku a ban kasa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru haka sahabban manzo sama suka zama ba su da isma amma su da adala Allah bai ce ba za su yi laifi ba kwara daya amma me walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu sifar su ce ba sa israri ba su tabbata akan sabo ko sun yi sabo za su tuba shi kuma mutumin da yake tuba to ba a dauka shi a matsayin mai sabo akwai hadisi yana da raunin sanadi ana cewa ma aznab ma asarra man istaghfara walau aada 70 marra ma asarra man istaghfara walau aada 70 marra mutumin da zai yi sabo amma ya ta istighfari to ba a dauka shi mai israri ko da su 70 ya mai talefa hadisi ne mai raunin sanadi amma yusta'nasu bihi to kun ga wannan kenan faslun fasali na gaba fi zikri hadhihi al-akhlaqi ala at-tafsir yanzu za a ambata mana waɗannan ɗabi'un daki-daki a rarrabe domin mu ɗauke su mu sa su zama mana ma'auni wace ɗabi'a ce muke da ita sai mu ƙara ruku da ita hannu bibbiyu mu gode ma Allah kuma mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu a kanta kuma ya tabbatar da ita a gare mu wace ɗabi'a ce ba mu da ita sai mu yi ƙoƙari mu zama mun sa ta zama ɗabi'ar mu muzamu muna ruku da ita al-awwalu dabi'a ta farko taqwallahi azza wa jalla fi sirri wal alaniya ya zama mutun ya zama yana da taqawa yana kaffa game da Allah me taqwa malamai sun tattauna akan ta sayyidina ali ana ruwaitowa daga gare shi yana cewa الخوف من الجليل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل الخوف من الجليل وران الله وانده يزما مي درجة مي جرما سنن والعمل بالتنزيل سنن كما دا ايكي دا ابن دا القرآن يزودش قاقا دي انساك داوة sannan sai ya ƙara sai cewa ridha bil qalil sannan da yadda da dan kadan da Allah ya ba mutum haka sayyidina ali aka ruwaito cewa ya ce haka taqwa take al khawf min al jalil wal amal bit tanzil sannan wa ridha bil qalil sannan an ruwaito ɗaya daga cikin magabata shi kuma yana cewa abinda ake ce ma at-taqwa shine al-amalu bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah al-amalu ala ta'ati Allah yin aiki akan yi ma Allah ta'ala da'a biyayya ala nurin min Allah daga wani haske daga Allah tarju thawab Allah kuma kana fatan samun lada sannan sai ya ce me wa tarkul ma'siyati ala nurin min Allah da kuma barin saban Allah akan wani haske daga Allah takhafu iqab Allah mutum yana jin tsoron azabar Allah. Wannan tarifin al-Imam Talq ibn Habib kenan, daya daga cikin tabi'ai. Talq ibn Habib wasu kuma sun ce mukhadrami ne ma, ya an haife shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma Allah bai azurta shi da musulunta ba. Mun gane? Sannan sai tarifi na uku daga cikin tarife masu kyau, tarifin al-Imam Sahal ibn Abdullah Tustari. Sahal ibn Abdullah Tustari yace abinda ake ce ma at-taqwa shine Allah ya ji daka Allahu haythu nahaka wa Allah ya fiqidaka haythu amarak. Kada mutun Allah ya same shi inda Allah ya hana shi zuwa, sannan kada Allah madaukakin sarki ya rasa shi a inda Allah ya ce ya je. Taqwa ce. Sai tarifi na hudu daga cikin tarife masu muhimmanci yace imtithalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi, aiwatar da ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi da kuma nisantar ababen da Allah madaukakin sarki ya hana. To shine taqwallah. Fassara taqwallah da tsoron Allah, takunta ta ma'anar taqwa ne. Idan mutum ya ce taqwa kawai tsoron Allah, to ya kunta ta ma'anar taqwa. Domin a tarifin sayyidina Ali ya ce al-khawf min al-jalil wal-amal bit-tanzil wa ridha bil-qalil. Kun ga abu uku ya faɗa. Ashe tsoron Allah ɗaya ne daga cikin taqwa, ba shi bane asalin taqwa. Mun gane ai. To ya zama mutum yana da taqwa, duk abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi yayi na farillai ya tsare, yana kuma mai kokarin aiwatar da sunnoni, sannan yana nisantar ababen da Allah madaukakin sarki ya hana shi yin su waɗanda suke muharramai, a daidai lokaci kuma yana kokarin barin makaruhai. Idan mutum ya zama haka, to ya zama taqiyyi, yana da taqwa ce. Wannan kuma taqwa fi sirri wal alaniya, fi sirri a boye, ko ba kowa, ko ba mai ganin sa. Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya ar-raqib. Kada idan mutum ya kebe ba mai ganin sa sai ya ce to yanzu bari in bararaje ba mai gani na, a mutum ya ce alayya ar-raqib. Me yasa ido Allah subhanahu wataala yana nan yana gani na? To wannan zai taimaki mutum. Wal alaniya haka nan a bayyane. A bayyane. Ku daina fifita da littafi. Bisti'malil wara'i fi mat'amihi, ta hanyar yin amfani da tsantseni fi mat'amihi a duk abin da zai ci. Kada ya zama kawai yaki halas yaki haram. Akwai yaki halas yaki haram. A wannan zamanin namu akwai yaki haram kawai. Akwai kuma na uku wanda ya riga zuwa kawai. In halal ya riga zuwa to fa marhaba, in haram ya riga zuwa shi ma fa marhaba. Wal iyazu billah. Kun ga yaki halas yaki haram ce. Shi wancan yaki halas yaki haram su zo tare ke. Shi kuma yace duk wanda ya riga zuwa, shi kuma wancan kawai yaki haram kawai, haram din ne kawai zalla. Allah ka tsare mu. To makarancin alqur'ani kai ya zama dan kamiya miya, duk abin da ya samu zai ci. Ki mat'amihi, abin da zai ci. Wa mashrabihi, sannan shan sa, abin shan sa ya zama abin da zai sha. An yakuna tayyiban halala, shi ma mat'am an yakuna tayyiban halala. Tayyib abin da Allah subhanahu wataala ya halasta a ci. Halal ya neme shi ta hanyar da ta kamata a ciki. Shi yasa suke cewa akwai al-haram fi zatihi, akwai al-haram bi ghairihi. Al-haram li zatihi kaman naman mushi, haram ne asalin sa, naman alade, naman kare, naman jaki, duk wannan al-haram li zatihi. Akwai al-haram li ghairihi, asali halal ne, amma kuma sai aka nemi wannan abun ba ta hanyar halas ba. Kallahmil maghsub, kaman naman da aka kwata. Kun ga asalin sa halal ne, naman rago ne aka yanka aka yi komai. To amma kuma me sai aka sace sata aka yi, ko kudin da aka sama na sata ne sai aka je aka siyo wannan naman, kuma an yanka shi liman ma yanka ba shi kenan ba. To amma ya zama haram, ba za a ci ba. kun ga alharamu li dhati da alharamu li ghairihi kenan to ya zama mutun yana da tantsantsi ne wa malbasihi haka nan abin da zai sa na tufa duk wanda ya faɗi daruriyat ababan da tilas ne mutun ya zama akwai su a rayuwarsa dan adam yana buƙatar rayu yana buƙatar ci yana buƙatar sha yana buƙatar tufafi wa maksabihi haka nan duk abin da zai nema abinda zai nema ya tsare masa cin sa abinda zai nema ya tsare masa shan sa abinda zai nema ya tsare masa tufar sa to ya kasance yana nema ne ta hanyar halal al makasid aba hanyoyin nema mutum ya nema halal ya tabbatar da abinda zai ci halal ne ya tabbatar da abinda zai ciyar da iyalin sa halal to kun ga abu na farko ce ya zama yana da tsantseni abinda ake ce ma alwara shine tsantseni da taka tsantsan da kaffa kaffa akan me mutun zai yi shi yasa da malam ibnu taymiya ya tashi zai tarifin sa sai ya ce tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah mutun ya nisanci duk abinda ake jin tsoron zai iya cutar da shi a lahira shine wara mutum duk abin da yake tsammanin zai zama masa shamaki a ce waqifuhum innahum mas'ulun a tsaye da mutum sai an masa tambaya to idan mutum ya san wannan ya nisanci shine ake ce masa alwara alwara mun gane asani nabiyu dabi'a ta biyu an yakuna basiran bi zamanihi wa fasadi ahli makarancin alqur'ani ya san ya zama basiran bi zamani ya zama fadake yake yana sa ido a game da zamaninsa al-imam al-ajuri rahmatullahi alayhi yana fadin wannan a karni na 4 yau fiye da shekara 1000 to ina ga zamanin mu to mutun ya san zamaninsa ya karanci zamaninsa ya san halin da mutanen zamaninsa suke ciki wa fasadi ahlihi da kuma yadda mutanen zamanin suka lalace kai yace shi ma kai bari a cakuɗe a di yadda aka kai ga lalacewa to bawa ya kasance ya zama na Allah iyakar bakin kokarin sa ya zama na Allah idan kuma mutun ya zama na Allah to Allah subhanahu wataala yana da hanyoyi da yawa na yadda zai yi masa tsarin yadda zai gudanar masa da rayuwarsa sai ya zama ba a hannun mutum abin yake ba Allah ya karbe masa shi yake masa yaki ya kare shi a lokacin da ake jin tsoro ya sa mai natsuwa ya bashi wadata a lokacin da ake cikin talauci ya sa masa kana'a wadatar zuci a lokacin da mutane suke kuka na rashi da kuma rashin wadatar abin da suke samu a hannunsu Allah ke yin wannan wannan shine shi yasa a hadisi qudsi sahihi annabi sallama yake cewa Allah ta'ala yana cewa ya ibn adam tafarrag li ibadati ya kai dan adam ka bada kanka dan bauta min kai da kai bawa na ne ni kuma na dauki nauyi ni kuma zan kula da rayuwarka gabaki daya abinda ka gazzayi ko abinda mutane suke ganin mai wahala ne kai sai Allah ka maka saukin sa shishi to Allah ya sa mu zama haka to idan zamani ya lalace makarancin alqur'ani ana buƙatar ya kalli lalacewar zamanin sa kai ya bi an zamanin shi fa huwa yahzaruhum ala dinihi ya zama yana taka tsantsan yana kaffa kaffa saboda addinin sa kai ya bi mutane ƴan duniya ya je ya halakar da addinin shi in addini ya raunana ba alkhairi nan duniya in jimalan sa'adu mahmud zungur rahmatullahi alai in addini ya raunana ba alkhairi nan duniya kullu almasa'ib in qallat wa in azumat illa almasa'ib fi din alfata jalalu duk wata musiba ko babba ce ko karama to tana da sauki in dai ba musiba bace a cikin addini idh ad-dinu lam yaqbul in ja'al fazazi fala kanat ad-dunya in addini bai cika ba to duniyar ma ta tashi ba alkhairi a cikin ta to kun ga abin da ake bukata kenan addinin mutum ya zama shine farko muqbilan ala sha'nihi, ya zama makarancin alqur'ani yana fuskantar al'amarin sa. Abin da yasa a gaba na alkhairi shi yasa a gaba. Kada lalacewar mutane da surutun mutane da maganganun mutane da abinda mutane za su rika yi, yace shi ma bari ya rika yin irin nasu. A kai da ka karanta alqur'ani ga yadda ya kamata ai, sai ka zo kana biye waɗansu su za su maka rayuwa. A mahmuman bi islahi ma fasada min amrihi, ya zama ya bada himma a wajen gyaruwar abin da ya lalace daga cikin lamuran sa. Kullun tunanin sa me na rasa yau na alkhairi, ya zan yi in istidrakin sa, wato in riske shi in samar da shi. Ko da yaushe ya kasance mai karatun alqur'ani tunanin sa kenan, abu kaza ya lalace, to ya zan yi in gyara, ban yi kaza ba, ban yi kaza ba, ban yi kaza ba, ban yi kaza ba, ya zan yi. Wuridin sa da ya saba yi na karatun alqur'ani bai yi ba, ma fasada min amrihi ne, to ya zai yi yayi istidrakin sa, ya samar da lokacin da zai zo yayi wannan. Duk wannan mutum ya zama yana yi. In wata matsala ya samu ta ɗabi'ar sa a wani lokaci, ya zai ya gyara ta. Ya zauna an ci naman wani da shi, to ya zai yi isi ya gyara wannan matsalar da ya samu. To wannan ɗabi'a ta bi kenan, ta'ada ta bi kenan da ake buƙatar makarancin alqur'ani ya zama yana da ita. Al-thalisu, ɗabi'a ta uku, yakunu hafizan li lisanihi, makarancin alqur'ani ya tsara harshen sa. Ya zama makarancin alqur'ani kai ya zama ayyaban, kai ya zama mai aibanta mutane, ba abin da ke fitowa bakinsa sai zagin wancan. Ai wane ba mutumin kirki bane, ai wane bai iya kaza ba, ai wane bai kware a kaza ba. To kai meye naka a ciki? Ya kiyaye harshen sa. Al-Imam Al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin sai da ya kawo afatul lisan guda 20, cututtukan da harshe yake da su guda 20 shi kadai. Harshe yana da cututtuka da bala'o'i da yake jawo ma mutum sun kai guda 20. Al-Imam Al-Ghazali duka ya ambace su ɗaya bayan ɗaya, afatul lisan. To ana buƙatar makarancin alqur'ani ya zama ya kiyaye harshen sa. Mumayyizan li kalamihi, ya zama yana tantance maganar da zai faɗa. Kar ya zama makarancin alqur'ani a wajen shi ake jin kowane labari, har da labarin gidajen mutane, saboda zama wajen masu shayi, da zama a bakin chemis, da zama a bakin shagon provision, da zama a tukuban mai tsire, duk waɗannan su ne ariyoyin samun labarai. Idan wani ya saki matar shi, to anan ake ji. In wani ya mari matar shi, anan za a ji. In wata ta ci kwalan mijinta, to anan za a ji labari, a waɗannan tsangayoyin na sharri. Makinsu shagalta da abin da suke yi na sana'arsu da alkhairi, to a sai mutane kuma sun zo sun kafa wasu tsiyataku, kuma sai a zo kawai sai a ga makarancin alqur'ani, sai ce ina yake, sai ce yana wajen mai tsiran can, ko yana wajen mai shayin can, can ne wajen fiye, har ma mukamai ake badawa. Akwai gagarabadan majalisa, akwai shugaban majalisa, akwai wanda ya zama shi ne minority leader, su kullum aka kawo ra'ayi su ne suke sabawa, to sai ya zama shi ne shugabansu. Akwai kuma majority leader, shugaban masu rinjaye a majalisa. Babu alkhairi, in mijinki yana zuwa majalisa, ki yi kokarin yadda za ki hana shi zuwa. Duk wanda mijinta ke zuwa wata majalisa ta fira, ba alheri a ciki, yi kokari ki manna mishi karatun Qur'ani, ki koya mishi ya zauna ku rika yin karatun Qur'ani tare. Ya zai iya baki ya tafi majalisa, ya je ya awa uku, awa hudu a majalisa, amma ke baki da minti 15 din nashi. Kun gane zafi ko? Kuna da laifi. Duk matar da mijinta ke zuwa majalisa ya je ya fira da daddare, to tana da laifi ita ma. Ya dawo aiki wani karfe fa, shi da fa zai dawo. Yana dawowa ya ci abinci kenan, kuma sai ya ce mata shikenan sai ya fita. Wani sai ya tafi kilomita 3 sannan ya je majalisar su. Me alkhairin majalisa? Rannan na faɗa akai ta dariya a wata muhazara da na gabatar a cikin Zaria, na ce ai Allah madaukakin sarki da ya tashi mu Bahaushe hikima sai idan kaji ya ce ya tafi majalisi, me ake a majalisi? Alheri kawai. Idan ya ce majalisa fa, to kaga wale sa zakaru kal'unsa. Da kaji majalisa to akwai damuwa, amma majalisi akwai alheri. So daga in mijinki ba majalisi zai je ba tsakanin magriba da isha'i, mu zariya bamu da dabi'a karatun bayan sallar isha'i, bamu da adult classes da yawa babu, to mijinki ya je an yi karatun magriba da isha'i da shi, ya dawo gida kuma ya zauna a gida mana, ku zauna ko talabijin ma ku kalla yafi. Menene alkhairin majalisa? Ki hana mijinki zuwa majalisa, haƙƙinki ne. Min huquqiki alayhi, yana cin haƙoƙinki a kansa, ya zauna a gida. Ba karantarwa zai je yi ba, ba sulhu zai je yi ba, fira. A ce mutum na da rijista a wata majalisa, me alherin shi? Ku hana su, kuna da gudunmuwa mai kyau. Mu mun ta faɗi a last speaker, mun duffa faɗa duk inda na samu dama sai ne magana kan majalisa, cewa babu alheri a cikinta. Zaman fira bai da majalisa, kaga mutane sun zo wasu fa a bakin kwata, sauro na cizonsu, kuma in yi malaria ke zaki jinya shi. So da ke in dai ba makaranta zai je ba, to ya dawo gida. Haƙƙinki ne yanzu kuma naki ne, ya zauna a gida, ku zauna ku tattauna matsalolin gida, ku tattauna ya saurare ki. Shi kenan. In ba haka ba, ma ba zai je ya zauna ko tsoho jarida ce karanta. Allah shi kyauta, Allah shirye mu. To mutum ya kiyaye harshensa. Mai karatun Qur'ani ya kiyaye harshensa. In takallama takallama bi il. Idan zai yi magana to maganarsa ta kasance ta ilimi ce. Idza ra'a al-kalama sawaban. Idan ya ga magana ita tafi dacewa, daidai ce a yi ta. Domin ba kowace magana ba ce, koda ta zama ta ilimin, to ba koda yaushe bane ake yin magana. Kai maganar da ba ta da alkhairi a ciki. Wa in sakata sakata bi ilmin, in kuma zai yi shiru to ya zama yayin shiru akan ilimi. Ya zama yayin shiru akan ilimi, shirin shi ya fi cancanta a yi. Idza kana sukutu, ba sukuta ba. Idza kana sukutu sawaban, idan ya kasance shirin shi ne daidai. Sannan ya kasance qalilal khawdi fi ma la ya'ni, ya kasance mai karancin kutsawa akan abin da bai shafe shi ba, abin da bai shafi mutum ba, abin da ba zai amfane shi ba. In an ce ma la ya'nihi, ma la ya'udu alayhi bi khair, shine abin da ake nufi da ma la ya'nihi, abin da ba zai damu mutum da alheri ba. Ba ana nufin mutum wai kaga wani yana yin abu mara kyau, kiga wata tana yin abu mara kyau, shikenan sai ki ce a ke bai shafe ki ba, a'a, anan kin zama shaytanatun kharsa. Suna cewa as-sakitu an munkarin shaytanun akhras, saboda haka kin zama shaytanatun kharsa'u kina, kiga ana yin abu ba daidai ba ki shiru, kuma kina da ikon da zaki iya gyarawa, to mutum ya zama shedan kurma. Shi kurma mai magana ai zigawa yake ko, shedan mai magana zigawa yake ko, to wannan mutum ya kasance yana kallo ana yi amma ya shiru, to ya zama shedan kurma, yana zigawa kenan a cigaba da yi. To wannan abun kula ne sosai, saboda kan yana da matukar muhimmanci. Arabi'u na hudu, yakunu qalilal dhahiki fima yadhaku fihi an-nas, ya zama mutun yana da karancin kalkata dariya a cikin abinda mutane suke ba dariya. Akwai abinda ba na dariya bane, umurun yadhaku as-sufaha'u minha wa yabki min gharabati al-labib. Akwai abubuwan da zaka ga mutane kawai suna kalkata dariya. Na taba gani kitabul janaiz ake karanta ma mutane, kitabul janaiz, amma suna kalkata dariya har da malamin. Kitabul janaiz ana bayani kan kabari, wanda ya kamata kowa ya nabahantu ya shiga taitayin sa a wannan lokacin, kuma ana yi ana dariya. Akwai abubuwan da wawaye sai su ta dariya, amma mai hankali saboda abin ya zama bambara kwai sai mutum ya riƙa kuka. Makarancin Qur'ani ya tantance me ya kamata a madariya, ba an ce makarancin Qur'ani kuma ya zama kawai abusan kamɗarira ba. kullun kawai haka kaman fuskar bajini fuskar shanu a'a ana dariya ana murmushi sahabban manzo Allah sai sama sukan zo haski wata da al-Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin ashimani al-Muhammadiyya sukan yi wasa har wani zubin daya ya jefi daya da al-Bittih abin nan kankana I daya jefa ma daya kankana ayi dariya amma idan suka kasance fi jiddin kanu rijala idan abun gaske yazo za a yi abu da gaske to nan kuma za a gane su mazaje sannan sahabbai sukan bada labarin abubuwan da suka faru a jahiliya manzo sama yana jin su sidariya manzo sama bai taba hana su ba to ana dariya amma inda ya cancanta ayi dariya ita dariya da murmushi yadda suke sa mutun ya zama kyakkyawa a bayyane to kuma haka suke haskaka mishi zuciya psychologist annafsaniyun masana ilimin dabi'ar dan adam da zuciyarsa suna bada labari suna fadi cewa ibtisama murmushi daya da mutun zai yi to yakan magance masa matsaloli na hawan jini ko kuma blood pressure jinin sa ya sama da yawa mutun kawai ya murmushi ba kuma fa murmushin zaki ba kada mutun ya murmushin zaki murmushi na gaske min alwajhi ila alqalb ko kuma min alqalbi ila alwajhi daga zuci aka yi murmushin har zuwa fuska wallahi idan mutun yaƙe yayi to yaƙe fa kuka ne kuma aka ce na manya ko to murmushin gaske daga zuci har fuska abu ɗaya ake nufi to yana maganin damuwa da yawa saboda kuma yawaita murmushi kada mu yawaita murtike fuska in surra bi shay'in idan wani abu ya faranta masa rai mimma yuwafiqul haqqa tabassama idan wannan abin ya dace da gaskiya sai ya murmushi yakrahul mizaha khawfan min al-la'ib zai kasance yana gudun ba'a wannan ba'a ya kamata mu mata darasi ba'a ba mizah ya kamata a ce mu samu ko da minti 10 a yi bayani akan al-mizah mun zo sai mu maimaita insha Allah to ya ce karahul mizah ya guji ba'a ka ai ba'a ya kamata mu san meye ba'a wace ba'a ce ta halasta yaushe ake yin ta da meye ba'a baya shiga cikin su ba'a da su ba'a musu ba'a sannan me ka'idojin yin ba'a idan ba'a ta halasta khaufan min al-la'ib saboda tsoron kai afka cikin wasa fa in mazaha qala haqqa to daga ya ma fara fada mana in mutun zai yi ba'a to ya fadi gaskiya kai ya ba'a da ƙarya basit al-wajhi sannan ya kasance mai sakin fuska tayyib al-kalam sannan ko magana sa ta zama mai dadi maganar mutum ta zama mai daɗi ya zama mudari an ya kuna mudari ya iya zama da mutane zai faɗa musu maganar da za ta sa musu ko da laifi mutum ya ga yana yi zai masa nasiha da za ta zama kuma mai daɗi to za mu tsaya nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kawo mu majalisi na gaba watan sha'ban in Allah ya sa muna da rai sai mu daura da izinin Allah وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته